أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومسلمي من أبودي وعلى سبحانه وتعالى واندي يبامو إيكو دمسك مكسوكي لتابن الأربعون حديثا النووية واند مككرنتر أوان مصلاتين الجمعة دكي أنقور سري بالروم nakan titin Maiduguri a garin Damato. Allah subhanahu wa ta'ala da ikon sa kuma ya ƙara ba mu wani dama ya yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara karanta littafi mai suna Al-Ashnawiyya. Wannan littafi ne na fiqhu wanda galibi malamai sukan karantar da shi a jerin karantarwa na gida bayan littafin Al-Akhdari. Kasancewar muna karanta wannan littafin Al-Akhdari tare da sharhin shi a masallacin cibiyar addinin musulunci dake nan garin Damaturu, to sai muka ga yafi dacewa a wannan masallaci mu saka wannan littafi Al-Ashnawiyya. Malamin ya rubuta shi ne a bisa mazhabar Imam Malik kamar yadda zai zo yi bayani a nan gaba da kanshi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Qur'anun Karim. Wannan ya ambace shi ne ba tare da yana cikin abin da shi mawallafin ya rubuta ba, a bisa zahirin abin da yake nunawa. Abinda wannan aya take nufi, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka ya ma'aiki da kai hukunci a tsakaninsu da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Da Allah ganin cewa ilimin fiqhu hukunce-hukunce ne da suka shafi addinin musulunci, shi yasa aka rubuta wannan aya a farkon wannan littafi gabanin muqaddima ta Malam Abdul Bari Al-Ashmawi rahimahullah. Shi dai wannan malami, Malam Abdul Bari Al-Ashmawi rahimahullah, nayi iyaka bincike na domin na samu tarjuman shi amma ban samu ba. Na samu daga cikin magabata malamai da yawa wadanda suke nasabtuwa zuwa ga wannan Al-Ashmawi da wasu littattafai da ake kiransu Al-Ashnawiyya na nahau da makamantansu, amma da ta'ayinin wannan malami wanda ya kira sunan shi Abdul Bari Al-Ashmawi mabiyin tariqa ta Rufa'i, to ban samu tarjumansa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi. يتي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من شايم بياني أكن ونن كلمة اسم دع الله سونن الله. بسم اسم أن أوكوشيني دق قول ديوا دق شكما لما اللغة ما لما اللغة سن أن بچيشي و أن أوكوشيني من السماء أو من الوسم أو من السمو. سما دا وسم مصدرين نوا سما يسمو معنا سكا وأبو علامة. كسن شور سونا علامة ني نوان دا أكي كرا تشيني أكا دوكو مصد ونن سونا من السما أو من الوسم وان دا يكي دو كدا معنا نا علامة. ودن دا سكا شي معنرسا شيني السمو من السمو to wannan yana nuna shi mutum yana daukaka ne da kanshi yana daukaka da sunan shi saboda haka ne aka dauko masa suna minas sumuwi daga sumu a lokacin da wannan suna aka hada shi da sunan Allah subhanahu wataala to ba a rubuta mishi hamzatul wasli sai dai a cire hamzatul wasl wanda yake tsakanin ba'un da fi ma'anar wannan kuwa shine bismillahi ina farawa da sunan Allah malaman nahwu sun yi iya kokarin su domin su bayyana mana wannan jarun wa majrurun din nan bismi da menene yake ta'alluki wasu suka ce ism ne mahdhufi wasu suka ce fi'ili ne mahdhufi a takeice wannan jarun wa majrur zaka yi allaka shi a duk lokacin da ka ambace shi da fi'ili abda'u ko kuma bada'atu sannan kuma yakan iya daukan fi'ilin da kake amfani da shi a wannan lokaci idan kana cin abinci kace bismillah zai bada ma'ana a akulu bismillah in kana sha ne ashrabu bismillah hakanan sunan Allah subhanahu wataala Allah ismul jalala suna ne shi kadai ake ambata kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa hal ta'lamu lahu samiyya ka taba sanin wani da ake kiran shi da wannan suna Allah ai baka sani ba Ar-Rahman Ar-Rahim sifofi ne guda biyu wadanda aka dauko shi daga kalima Ar-Rahma sifa ta farko ala wazni fa'alan sifa ta biyu ala wazni fa'il wannan sifa ta farko da tazo ala wazni fa'alan yana daukan juyuwan abu ne ko fadadan abu saboda haka ne idan aka ce atshan shab'an aka dauko sifa da wannan wazni yana nuna abinda yake samun mutum akai akai domin haka ne Ar-Rahman sunan Allah subhanahu wataala ma'ana shi ne rahama ne wanda rahamarsa take juyuwa akan komai da komai shi yasa malamai suka fassara wannan sifa da sunan da inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa rahmati qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay Ar-Rahim shi kuma dake yazo ne ala wazni fa'il sun fassara shi da inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa kana bil mu'minina rahima ay Allah subhanahu wataala yana jinkan mu'minai da kebantaccen rahamansa wanda ya ambaci kanshi da suna Ar-Rahim a takeice dai Ar-Rahman sifa ce da Allah subhanahu wataala yake rahamar komai daga cikin abin da ya halitta musulmi kafiri itatuwa dabbobi mala'iku komai da Allah subhanahu wataala ya halitta Allah subhanahu wataala yakan dauko mishi da rahama daga cikin rahamar sa ya ciyar da shi ya kula da lafiyar shi ya bashi duk abin da yake bukata shi yasa ake cewa gamannin rahama ce Ar-Rahmaniyya Ar-Rahim kuwa Allah subhanahu wataala ya kebance mu'minai makaunatan shi da rahamar sa a gobe kiyama shi yasa su kadai yake bawa gidan aljanna qala ash-shaykhu al-imam al-alim al-allamah abdul bari al-ashnawi ar-rufai rahimahullah ash-shaykh ana gaya wa duk wani wanda ya fice a harkar ilimi babban mutum ne ko kuma karami ne ba a duba shekara al-imam ana duba ana ambatan shiga jagoran musulmai ko kuma limami na sallah ko kuma ana ambatan shi duk wani mutumin da ya zamanto ya amfani al'umma ake kiran shi al-imam shi yasa ake cewa al-imam an-nawawi al-imam as-suyuti al-imam al-hafiz ibn hajar da makamantan su saboda sun amfani al'umma gabaki daya al-alim malami al-allama mubalaka ce ta al-alim an sa wannan ta'un ne saboda mubalaga ba ta'un ta'anisi bane a lokacin da aka ce al-allamatu to idan ba a sa wannan ta'un din ba yakan iya haduwa da sunan Allah al-Allam domin haka aka sa wannan ta'un al-Allamatu domin mubalaga kuma a rabe wannan suna da sunan Allah subhanahu wataala wanda ya ambaci kanshi da ayoyi da yawa al-Allam innaka anta allamul ghuyub da makamancin wannan Abdul Bari wannan sunan shi wannan malamin ne wanda muka bayyana cewa daga baya mun rasa tarjuman shi ko in ce ba mu samu tarjuman shi ba zuwa wannan lokaci Al Bari dai ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala wanda yake bada ma'ana Al Bari daga bara'a ma'ana wanda yake kirkira ko wanda yake halittan abu abin babu shi asali Al Ashimawi nisba ce zuwa ga al-ashma mai hamza nisba ce zuwa gari al-ashmawi mutumin garin al-ashma ar-rufa'i mabiyin tariqan rufa'iyya ar-rufa'iyya wata tariqa ce daga cikin tariqun sufaye wadanda ake nasabta mabiyan wannan tariqa zuwa ga wannan suna ar-rufa'iyya tariqa ce na shahararren malami basufi wanda ake kiran shi da suna Ahmad ar-Rufa'i radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wataala ya yadda da shi Allah subhanahu wataala ya mishi rahama sa'alani yace sa'alani wannan shine maqulul qawli din ma'ana abinda shi wannan malami din ya faɗa qala yace sa'alani ba'dul astiqa wani daga cikin abokanai na ya tambaye ni an a'amala in aikata masa muqaddimatan fil fiqh wani takaitaccen littafi na fiqh naka ce muqaddima ko kuma risala ko juz'i ana nufin takaitaccen littafi ko gajeren littafi wanda yake dauke da mas'aloli kanana wadanda ba a zulfafa su ba a cikin wannan fanni da ake so a wallafa shi yasa zaka samu muqaddima fi tajwid zaka samu muqaddima fi nahwi zaka samu muqaddima fi fiqh suna nufin takaitaccen littafi ala madhhab al-imam malik ibn anas yace shi wannan littafi takaitacce da wani daga cikin abokanai na ya roke ni ya tambaye ni da in wallafa masa ya kasance a bisa mazhabar Imam Malik ne bin Anas al-Imam Malik shine Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Usman zuwa ƙarshen nasaban shi al-Asbahi ne sannan al-Himyari ne Abu Abdullah al-Madani kunyarsa Abu Abdullah sunan shi Malik laqabinsa Imam Dar al-Hijra Imam Dar al-Hijra wannan shine laqabin shi Imam Malik an haife shi hijira na da shekara 93 sannan kuma ya rasu hijira na da shekara 179 al-Imam Malik ambatan shi yana wadatarwa da ayi bayani a kan shi saboda malami ne kaman ruwa wanda ilimin shi da fatoyin shi suka bi duniya gabaki daya har ake cewa la yufti ahadun wa malikun fil madina a zamanin shi babu wani malami kaf da ya isa ya bada fatawa muddin Imam Malik yana cikin birnin Madina yana daya daga cikin manaqib nashi Imam Malik ya kasance a rayuwar shi a fadin Madina baya yawo da takalmi baya kuma hawa kan doki ko wani abin hawa yana yawo a cikin garin Madina har aka tambaye shi da cewa wai me yasa ne sai ya ce yaya ni zan yi yawo da takalmi a garin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi yawo da takalmi a ciki yaya kuwa ni zan hau kan dabba a garin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi yawo a ciki akan dabbashi wannan yana nuna zunzurutun tawadu'i da kuma girmama shi manzo sallallahu alaihi wasallama wanda shi imamu mali yake da shi sannan imamu mali idan aka ce mazhabar sa ana nufin fatoyinsa da fahimtar sa da yayiwa ayoyin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a bisa yadda yayi istinbati ko ciro da hukunce-hukunce na ibada ko na mu'amaloli da makamancin wannan a lokacin da aka ce mazhaba to ana nufin fatoyin malami ne da aka dawwana wanda kuma duniya suka hadu akan bin sa wannan shine ake kiran shi mazhaba sannan mazhaba ba wani abu ne wanda yake dauke da ra'ayoyi da kuma son zuciya ba kaman yanda da yawa daga cikin mutanen zamani suka fahimci haka har suke kira zuwa ga wasida mazhaba masu mazhaban nan al-Imam Abu Hanifa al-Imam Malik al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan ba komai nasu a cikin mazhabobin su face hadisai da kuma ayoyin Qur'ani a hadisai suka cire an wani da sanadi suka cire sunan sahabi suka zubo da hukuncin waɗancan hadisai din a zube a saukake bayan sun ware maka me ake nufi da nasukhi me ake nufi da mansukhi amun khasul muqayyad mutlaq da makamancin wannan hakanan a ayoyin qur'ani ne aka cire qala Allahu ta'ala sai aka zubo hukunce-hukuncen da qur'ani yake dauke da su kenan an saukaka wa mutane maimakon su zo cikin hadisai su zo cikin ayoyin qur'ani su lalimo hukunce-hukunce su yi aiki da shi to sai aka ga wannan aiki ne na malamai ba kowa ne zai iya yin sa ba to sai waɗannan malamai cikin sauki suke mana aikin abinda ya rage mana tamkar abinci ne da miyan shi da nama a dafe a nune mu dauka mu ci saboda haka ne ma duk waɗanda suke kira zuwa ga barin mazhaba to sun nema wa kansu wani sabon aiki ne da wahala domin abinci ne a dafe aka ce zo ka ci sai ka ce ba za ka ci ba sai ka nemo iri sai ka je kai shuka bayan kai girbi kai noma kai maimai ka saro annuka ka nemo itace ka kunna wuta ka nemo magi ka nemo barkono da gishiri tukunnan zaka dafa abinci naka na kanka ka ci wannan shine misalin waɗanda suke kira zuwa wazi da mazhabobi shi mazhaban Imam Malik mazhaba ne wanda yafi yaduwa a Afrika ta yamma da kuma Afrika ta arewa da kuma Andalus wato rusasshiyar daular musulunci inda aka kona aka lalata dubban littattafan da malaman mazhaban malikiya a Andalus suka wallafa a lokacin da asbaniyawa suka rusa wannan daula din ta musulunci a Andalus karni guda 5 zuwa 6 da suka shude wanda tarihi ya nuna littattafan da aka lalata aka watsa su zuwa cikin ruwa sai da kogi ya zamanto kamar tawada tamkar tawada saboda lalata littattafan da ake na malaman Andalusawa a Andalus bayan rusa masallatai sama da 30,000 zuwa wannan lokaci kasar Spain nan ne rusasshiyar daular Andalus ta musulunci wancan lokaci 99 cikin 100 musulmai ne zuwa wannan lokaci kuma da na duba a wani program na Atlas yanzu mabiya tarikar katolika 99 ne a kasar Asbaniya wato Spain Andalus sada dugo ɗaya da ya rage ɗaya cikin 100 to nan ma wasu dugo ne akan samu musulmai jifa-jifa kasancewar Andalus wato Spain yana da tarihi a musulunci to zuwa wannan lokaci zaka ga sunayensu yawanci irin na musulmai amma kuma su din kiristoci ne to nan ne inda mazhaba ta malikiya ta samu gurbin zama da Afrika ta arewa da Afrika ta yamma irin su Nigeria su Morocco su Nigeria su Cameroon Niger Ghana Togo da makamantan wannan wanda kuma wasu ba'adin kasar Misra da kuma wasu ba'adin kasar Imarat nan ma suna bin wannan mazhaba na Imam Malik. Hakanan da yawa daga cikin wadanda suka kafa dauloli na musulunci sun mayar da wannan mazhaba shine constitution din su, kaman Sheikh Usman Danfodio a nan Nigeria, kaman Sheikh Umar al-Foti At-Tijani a can kasar Mali, hakanan Sheikh Muhammadu Sunusi a can yankin Libya, da kuma Sheikh Muhammadu Sunusi, Sheikh Muhammadu al-Mahdi a Sudan da makamantansu. Wannan shine takaitaccen bayani akan al-Imam Malik da kuma mazhabar shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi, Allah ya kara mishi daukaka a rafiqul a'la radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi. Fa ajabtuhu ila zalika, yace sai na ansa mishi da wannan roko na shi din zuwa wallafa wannan littafi da yake gaban mai karatu. Rajiyan lisawabi, yace ina mai fata da bukatar lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ba ya wallafa wannan littafi bane dan a ce ya iya ko ya sani, ya wallafa shi ne duk ma tambayar shi aka yi ya wallafa, ba dan wanda ya tambaye shi ya yaba masa ba dan ya samu lada ne ya wallafa wannan littafi din. Wannan shine muqaddimar wannan mawallafi, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi. Babu nawaqidil wudu'i, yace wannan babi ne na abubuwan da suke warware alwala. Nawaqid, abubuwa wadanda suke warware alwala, jami ne naqid. I'lam waffaqaka Allah ta'ala anna nawaqid alwudu'i ala qismaini, yace ka sani ya kai mai karatu. Waffaqaka Allah ta'ala, addu'a ne ya maka, yace Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dacewa na bin abin da ya tsara na hukunce. I'lam, ka sani, anna nawaqid alwudu'i, abubuwan da suke warware alwala, ala qismaini, sun kasu zuwa kashi biyu ne, a bisa kashi biyu ne, yace ahadathun, akwai abubuwa hadasai. Hadasi mufradi ne, jam'in shi ahadas, hadasai wato abubuwa waɗanda suke fita a jikin ɗan adam na najasa, kamar yadda zai zo bayanin su. Wa asbabi ahadas, da kuma sababbai na hadasi din. Sababin hadasi shine abin da yake janyo shi, abin da shi kanshi ba najasa bane, amma yakan janyo ɗaya daga cikin hadasi ko kuma ɗaya daga cikin najasu waɗanda bayanin su zai zo a nan gaba. Fa ammal ahadasu fa khamsa, yace su kuwa hadasai, hadasi najasan da ke fita a jikin mutum, fa khamsatun, yace abubuwa ne guda biyar. Malamin kasancewa ya ce maka muqaddima ce wannan littafin bai ambaci abubuwan gabaki ɗaya ba, biyar ya ambata daga ciki. Salasatun min al-qubuli, yace abubuwa guda uku daga cikin waɗannan najasu, yace suna fita ta gaba, ma'ana ta zakarin namiji ko kuma farjin mace. Wahiya, yace su ne al-madhyu, madhi, wal-wadiyu, wadi, wal-bawlu, da fitsari. Al-madhi ruwa ne yake fita wa namiji wanda ya bashi da kauri, wanda kuma yakan iya fita a lokacin karamar shahawa. Wadiyu kuma ruwa ne da ke fita galibi a bayan gama yin fitsari. Albaulu kuma fitsari. Waɗannan abubuwa ne guda uku, kowanne najasa ne yana fita ta gaba. Daga cikin abubuwan da bai ambata ba su ma suna fita ta gaba, maniyi najasa ne, hadasi ne, hakanan kuma jinin haila, hakanan jini na nifasi wato jinin haifuwa. Wasnani min ad-duburi, guda biyu kuwa daga ciki yace suna fita ne ta dubura. Wahuma, yace su ne al-gha'itu, yace bahaya, warrihu, da kuma tusa. Waɗannan abubuwa guda biyu suna fita ta dubura kowanne daga cikin su hadasi ne najasa ne wa amma asbabul ahdasi amma kuwa abubuwa wadanda suke zamanto sababi na fitan wadancan abubuwa da suka gabata hadasai ko najasu fannawmu na farko yace bacci wa huwa ala arba'ati aqsam yace shi baccin malaman fiqh sun kasa shi zuwa kashi fudu ne sun kasa shi zuwa kashi fudu tawilun saqilun akwai bacci mai tsawo tawilun mai tsawo saqilun kuma mai nauyi baccin yana da tsawo kuma mai nauyi abinda ake nufi da nauyin bacci bacci ne kake yi baka san wane ne ya tafi wane ne ya tashi ba ko kuma ka san baka san wane ne ya tashi wane ne ya tafi ba to wannan mai nauyi ne yanqudu al-wudu'a yace wannan baccin wanda a lokacin da kake baka san me yake gudana ba wane ne yazo wane ne ya tashi a wannan waje ba yace to yana wurware alwala in kana da alwala kai irin wannan bacci mai tsawo mai nauyi alwalan ki ya kare qasirun saqilun sai kuma bacci gajere gajere saqilun mai nauyi takaitacce ne baccin saqilun amma mai nauyi ne baka jima ba kana yin baccin baka dade da yin baccin ba amma kuma yana da nauyi baka san me yake gudana ba bayan kayi wannan bacci din yanqudu alwudu'a aidan yace shi ma wannan har yanzu yace yana wurwuri alwala in kana da alwala kai irin wannan bacci alwalan ka ya kare na uku yace qasirun khafifun bacci wanda yake gajere khafifun mai sauki khafifun shine baccin da baccin da ka san wane ne yazo ka san wane ne ya tashi ko kuma ka san abin da yake gudana bayan baccin ya dauke ka la yanqudu alwudu'a yace wannan baccin kuwa yace baya wurwuri alwala shine irin baccin da yazo a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suna jingine a jikin katanga suna yin bacci suna jiran sa a lokacin da yazo manzo sallallahu alaihi wasallama sai yayi musu sallah ba tare da ya saki alwala ba to irin wannan bacci ne tawilun khafifun akwai yace bacci kashi na hudu yace mai tsawo kuma saukake mai tsawo ka ji makana yin wannan baccin khafifun saukake ne baka san khafifun baka san ko kuma ka san me yake gudana bayan ka kwanta wannan bacci amma kuma ka ji makana yin wannan bacci din yace yustahabbu minhu alwudu yace mai alwala wanda yake da alwala in yayi irin wannan alwala ana son shi da ya saki alwala in yayi irin wannan bacci kai ana son shi da ya saki alwala kenan bacci yana ɗaya daga cikin sababbai waɗanda suke janyo hadasi ko najasa saboda a lokacin da kake yin bacci kakan iya yin tusa a lokacin da kake yin bacci kakan iya fitar da maniyyi ko mazi da makamancin wannan wani dai daga cikin najasu yakan iya fita ba tare da ka san ya fita ba saboda haka aka kidaya shi cikin sababbai waɗanda suke warware alwala shi kuma baccin ya kasa su kashi ya kasa shi zuwa kashi fudu yace akwai tawilun saqilun akwai qasirun saqilun akwai kuma qasirun khafifun akwai tawilun khafifun daga ciki biyu suna wurwuri alwala su ne tawilun saqilun qasirun saqilun mai nauyi mai tsawo mai nauyi gajere waɗannan suna wurwuri alwala suna bata alwala akwai kuma wanda baya wurwuri alwala shine qasirun khafifun gajere mai sauki akwai kuma wanda na fudu ana so a saki alwala tawilun khafifun to kowanne nau'i daga ciki yana da hukunci nashi na kai shi wanda ya gabata wa min al asbab allati tanqudu al wudu'a yace yana ɗaya daga cikin sababbai waɗanda su ma suna wurwuri alwala yace zawalul aqli yace gushewan hankali idan hankali ya gushe. Gushewan hankalin nan yana kasancewa a bisa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku. Mutum ya raba hankalin shi, ya samu taban hankali. Na farko biljununi, ya samu taban hankali, hankalinsa ya gushe da hauka. Mutum ne yana da alwala sai ya haukace. A lokacin da hankalin shi ya dawo, to alwalan shi ya karye sai ya sake wannan alwala. Na biyu wal ighma'i suma, mutum ne ya suma yana da alwala. In ya farfado alwalan shi sai ya sake, saboda suman ya bata mishi da alwala. Abu na uku wasukuri ko wasakri, wato abinda yake bugar da hankali. Kaman giya, wuyi, solution ko kuma duk wani abinda yake raba mutum da hankalin shi. Idan mutum ya sha, to a wannan lokaci hankalin shi ya gushe, to alwalan shi ya kare. A lokacin da ya dawo normal cikin hankalin shi, to sai ya sake alwalan shi. A taƙaice, duk wani abin da yake raba ɗan adam da hankalin shi, to idan hankalin ya rabu jikin shi, to alwalan shi ya kare, sai ya sake. وينتقد الوضوء بالردة وبالشك في الحدث يجي هكذا هر ينزو الولا ينا وروريوا ينا باشي دين ردة والعياذ بالله مسلمين يأيك تواني أبو دقة أبو هو اندسيك فتد مسلمين دقة مسلمين مثالي مسلمين يهد هلدى دا يهود دا نصارى ya da hulɗa da Yahudu da Nasara suke cutar da musulunci da musulmai ƴan uwansa, yake bawa makiya addinin musulunci kafirai likin na halayyan da musulmai suke ciki. Hakanan mutumin da yayi izgili ga Allah ko yayi izgili ga Qur'ani ko yayi izgili da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ko yayi izgili ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi ma'aiki ko ya taka Qur'ani ko yayi fitsari akan Qur'ani shi kuma musulmi ne, to nan take waɗannan ayyuka da makamantansu sukan iya fidda shi daga cikin musulunci. In kuwa yana da alwala yayi ridda wal iyazu billah, to riddan ta warware mishi da alwala, ta bata mishi da alwala. Wa bi shakki fil hadathi, hakanan yace alwala yana warwaruwa da yin shakku a hadathi. Kai ne kai alwala, to amma kake shakka anya kuwa bayan wannan alwala naka bakai tusa ba, anya kuwa bayan wannan alwala naka bakai fitsari ba, bakai ba haya ba, kake shakka. To wannan shakka kaman hakikance shi ne, kaman yadda mai akhdari yake faɗa. To saboda haka alwalanka din ya baci da wannan shakka din. Wa bi masi zakaril muttasil, yace hakanan alwala yana warwarewa da shafan zakari wanda yake haɗe da hannu. Al muttasil bi batinil kaffi, wanda ya haɗu da tabawan, ya haɗu da cikin tafin hannu. Aw bi batin asabi, ko kuma tabawan taba zakarin ya haduda cikin yatsu. Aw bi jambaiha, ko kuma gefen yatsu. A wata nuska aw bi jambaihima, da tasniya guda biyu. Walau bi asbi'in za'idin, yace koda da yatsa ne wanda yake kari. In hassa, da sharadin in yana motsi. Wasu mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta musu da yatsu shida, na shidan kari ne. To wannan na shidan guntun tuni ake kiransa, wato idan yana motsi jini yana gudana a ciki, to shi ma da shi idan ya taba zakare shi, to a wannan lokaci alwalan shi ya kare. Wasu malaman da suke sharhi ga wannan littafi suna cewa az-zakaril muttasil yana nufin zakarin mutum nashi na kanshi, ko kuma wanda yake jikin shi, ba wanda yake waje ba. Misali, idan aka yanke zakari mutum ya taba shi, to alwalan shi ba zai kare ba. Amma wanda yake jikin shi, a jone da jikin shi, ba yinki yake ba idan ya taba wato nashi to a wannan lokaci alwalan shi ya kare ya taba ne da cikin tafin hannu ko kuma ya taba ne da cikin tafin tafukan yatsuna ko kuma a gefe gefen yatsuna din ko da ma yace da karin yatsu ne in yana motsi ko kuma idan jini yana gudana wa bil lamsi yace hakanan alwala yana wurwarewa da shafar mace huwa yace shi shafan ala arba'ati aqsam shi ma yace yana kasuwa zuwa kashi hudu ne na farko yace in qasada ladzata idan ya nufi jin dadi wa wajadaha ya sami ita jin dadi ya shafa ne da niyyar jin dadi kuma ya ji dadin fa alaihi alwudu yace wannan akwai alwala a kai shi ma'ana alwalan shi ya baci zai saki wannan kashi na farko kenan wa in wajadaha yace idan ya samu jin dadin wa lam yaqsidha bai shafe ta da nufin jin dadi ba fa alaihi alwudu nan ma yace akwai alwala a kan shi alwalan shi ta bashi sai ya saki wannan shine kashi na biyu wa in qasadaha idan ya shafe ta da nufin jin dadi wa lam yajidha amma bai samu jin dadin ba fa alaihi alwudu a kan shi akwai alwala saboda yana da niyya yayi nufin samun jin dadin wa in lam yaqsid al-ladzata idan kuwa bai nufi jin dadi ba da wannan shafa ya shafa amma bai nufi jin dadi ba wa lam yajidha kuma bai same ta ba bai samu jin dadin ba shafan ya shafa amma bai nufi jin dadi ba kuma bai samu dadin ba fala wudu'a alaihi yace wannan ba alwala akan shi wannan alwalansa bai kare ba wannan alwalansa bai kare ba wannan shine kashi na fudu da wannan ne da yawa daga cikin malamai suka fassara hadisan da suka zo manzo sallallahu alaihi wasallama yana sumbata ko kuma yana sumbatar matan shi ko kuma hadisin Aisha tana nan a kunce a gaban manzo yana sallah in yazo sujjada yana taba kafarta hakanan kaman shafan mace a lokacin da mutum yake tawafi saboda duk waɗannan lokuta suka ce ba a nufi jin dadi ba da wannan shafan kuma ba a ji dadin ba wala yantaqidu alwudu'u bimassi duburin yace alwala baya warwaruwa da shafan dubura idan mutum ya shafi duburansa alwalan shi ba zai kare ba wala unsayaini ko kuma ƴaƴan zakari wannan shi ma idan mutum ya taba su alwalan shi ba zai kare ba wala bimassi farji saghira hakanan yace alwala baya karyuwa ko baya warwaruwa da shafan farjin wata yarinya karama wacce ba a sha'awar irinta wala qai'in hakana alwala baya warwaruwa da yin amai malam Abdurrahman al-Akhdari yana cewa idan aman ya canju daga halin abinci ya canju daga hayyacin shi na abinci ma'ana idan mutum yayi amai in za a iya cewa ya kuwa yaci ko shinkafa ya ci ko laushi ya ci to a wannan lokaci alwalansa ba zai kare ba shi yake nufi malam al-Ashmawi a wannan waje in kuwa idan yayi amai ba a iya ganewa wanne irin abinci ya ci to a wannan lokaci to alwalan shi ya kare wala bi akli lahami jazurin yace hakanan alwala baya karewa da cin naman rakumi a mazhaban Imam Ahmad bin Hanbal idan mutum ya ci naman rakumi saboda hadisin da yazo da wannan to alwalan shi ya kare amma a mazhaban Imam Malik da Abu Hanifa alwalan shi bai kare fa saboda wannan hadisin mansukhi ne wala hijama hakanan alwala baya kariwa da yin kafo idan mutum aka masa kafo aka ja jinin shi wannan baya kare mishi da alwala ولا فصد يشي حكا الولاء بايا كريوا دا ساقو إذن أكا ساقا جيكي متن سبودا والكرد ونجوتا واندبذي والفذا سامو وركبا سيدا ساقو جيكي تواننن ساقو بايا ورولي الولاء ولا بقاها قاهات في صلاة حكا نيشي داريا كالكيل داريا أجل صلى بايا ورولي الولاء sallar yake fatawa amma kuma alwadan kuwa tana nan wala bi masi mar'ati farjaha haka ne idan mace ta shafi farjinta alwalanta ba zai kare ba waqila wasu malaman mazhaba suka ce in altafat idan tastausafa fa alaiha alwudu akwai alwala akanta ma'anan iltaf shine idan ta shigar da yatsanta aw wasu malaman suke cewa idan tayi wasa da farjin saboda anan sha'awa zai zo mata sai alwalanta ya kare wallahu a'lam Allah subhanahu wataala shine masani babu aqsamil miyah allati yajuzu minha alwudu yace wannan babi ne na kakkasuwar ruwa wadanda suka halatta ayi alwala da su almiya jam'i ne na ma ba'a jam'in shi a kaulin wasu malamai na luqa anan an yi jam'in shi ne saboda a nuna maka akwai bambanci na ruwa daban-daban a cikin ilimi na fiqh ko a wajen malaman fiqh a'lam waffaqaka Allah ta'ala anan ma ya maka addu'a yace Allah ya dace maka da bin shari'a shi a'lam kasani annal ma'a ala qismayn yace ruwa ya kasu zuwa kashi biyu ne makhulutin yace akwai ruwa cutanye wa ghairi makhulutin wa akwai kuma wanda ba cutanye yake ba ma'ana akwai ruwan da ya hadu da wani abu akwai kuma ruwan da bai hadu da komai ba fa amma ghairul makhuluti yace ruwan da bai hadu da komai ba yana nan da asalin ruwan shi fa huwa tahurun yace to shine ruwa mai zarkakawa wanda da shi ake zarki ake alwala ake wankan janaba ana ce masa mutahhir ana ce masa kuma al-mutlaq a istilahat na malaman fiqh al-ma wa huwa al-ma'u al-mutlaq shi yasa yace shine ruwan da ake sakar masa da suna na ruwa abinda ake nufi da al-ma'u al-mutlaq ruwan da ake bashi suna na ruwa duk abinda aka miko maka kace ruwa ne to wannan da shi ake yin alwala ko ake zarki ko ake wankan janaba saboda haka ne anan ake bada wata kissa wani da ya bada fatawa za a iya yin alwala da Coca-Cola ko Fanta to sai wani yayi dabara ya kawo kofuna guda biyu ɗaya da Fanta a ciki ɗaya kuma da ruwa sai ya ce mallan dau ruwa mana dau ruwa mallan a sha sai ya dau ruwa ya sha bai dau Fanta din ba to sai ya ce masa a da aka ce ka dauko ruwa sai ka dau ruwa baka dau Fanta ba to saboda haka ai da ruwa Allah yace ayi alwala falam tajidu ma'an to saboda haka Coca-Cola ko Fanta kai ma baka kira shi da suna na ruwa ba to saboda haka duk yadda aka canja ruwa aka sarrafa shi aka canja mishi da suna saboda sarrafa shi da aka yi to a wannan lokaci sunan shi wani abu ne daban ba ruwa ba ba za a yi alwala ko ibada da wannan ruwa ba yajuzu minhu alwudu yace wannan ruwan yace alwala ya halatta da shi sawa'un nazala min as-sama'i yace daidai ne ruwan nan ya sauka ne a sama aw naba'a min al-ardi ko kuma ya bubbugo ne a kasa wa amma al-makhlutu amma ruwa wanda yake cutanye idza taghayyara ahadu awsafihi ath-thalatha idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canju waɗannan sifofin guda uku su ne launihi launin shi aw ta'amihi ɗanɗanon shi aw rihihi ko kuma ƙanshin shi ruwa an sani ruwan da aka san shi ba shi da kalo ruwan da aka san shi ba shi da ɗanɗano ruwan da aka san shi baya wari baya ƙamshi to idan ya samu ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda uku yace bi shay'in da wani abu ya canju da wani abu wannan bi shay'in muta'alliqun ne da fi'ilin da ya gabata idza taghayyara bi shay'in dai daga cikin sifofin nan nasa guda uku idan ya canju da wani abu fa huwa shi wannan abin da zai canju da ruwan yace alaqi samaini ya kasu zuwa kashi biyu ne inji mala taratan yahtalitu bi najis yace wani lokaci yana cuɗanya yana canjuwa da najasa fa yataghayyaru bihi sai ruwan ya canju da wannan najasa fal ma'u najisun wannan ruwan yace to ya zama to mai najasa la yasifu minhu alwudu bai inganta ai alwala da shi ba saboda wannan najasan ya canja shi wa in lam yataghayyar bihi yace idan kuwa ruwan bai canju da wannan najasan ba malam yace dayan biyu fa in kana alma'u qalilan idan ruwan kadan ne wan najasatu qalilatun najasar ita ma kadan ce kuriha alwudu minhu yace an kiyin alwala da wannan ruwa alal mashhuri a bisa shahararren magana a mazhaba ma'ana akwai ɗaya kauli wanda ma wasu suke cewa an ba a so a yi alwala ko sarki ko wanka da wannan ruwa din abin da yasa ruwa kadan din najasa kadan yana mishi tasiri wadanda kuma suka ce a in kana so za ka yi alwala da wannan ruwa suka ce kasancewar kowannen su kadan kadan ne to wannan ba za su yi wa juna tasiri ba wataratan yace wani lokaci za ka fahimta daga maganan da ya gabata cewa idan ruwan da yawa ne najasa kadan ta fada kuma bata canja shi ba to wannan za ka yi alwala da shi ko sarki ko wanka abinda ake la'akari da shi shine canjuwa kawai idan ruwan ya canju da wannan najasa to ba za a yi ibada da wannan ruwa ba in bai canju ba za a yi wannan shine abin dubawa wataratan yace wani lokaci yaftalitu bi tahir yace yana canjuwa da abu mai tsarki ruwan yace fa yataghayyaru bihi sai ruwan ya canju da wannan abu mai tsarki kamar ruwa ne ka zuba turare a ciki turare tsarki ne da shi kamar ruwa ne ka zuba fanta a ciki kamar ruwa ne ka zuba gari a ciki ya zama farfaro kaga abin da ya canja ruwan abin mai tsarki ne haka nan ruwan da ka zuba siga ko gishiri ko ruwan da ka zuba zuma a ciki wannan ruwan ya canju amma abin da ya canja shi din mai tsarki ne yace fa in kana tahiru wannan abu mai tsarkin wanda ya canja ruwan ya canja launin shi ko dandanon shi ko kamshin shi mimma yumkinu lihi tirazu minhu yace in abin ya kasance yana daga cikin abin da zai yi a ware shi da ruwan itirazu a kiyaye ruwan da shi kalma'il makhlut bizafran kamar ruwan da ya cuɗanya da zafaran da ruwan zafaran zaka ga zafaran din gashi nan akan ruwan yana tafiya zaka ya daukan sa ka raba shi da ruwan walwardi ko ma'ul wardi shi ma zaka ga ma'ul wardin akan ruwan walajini haka nan abin da aka dunkula shi aka maida shi kamar fura aka jefa fura dunkulalle busasshe cikin ruwa shi ma zaka ya daukan wannan dauke wannan fura din ko damammen abun dunkulallen ka dauke shi ka raba shi da ruwan wama ashbaha zalika yace da abinda yayi kama da haka abu ne dai wanda zaka iya raba shi da zaka iya raba shi da wannan ruwa yace fa hadhal ma'u yace wannan ruwan kuwa tahirun yace mai tsarki ne fi nafsihi akan kansa ma'anar wannan kuwa shine ya fassara ghayru mutahhirin li ghayrihi ba zai tsarkaka wani abu ba ma'ana wannan ruwan da ya canju da abu mai tsarki shi kanshi ruwan yana da tsarki a al'adu zaka iya dafa shayi ko yin kunu da makamancin su da wannan ruwa amma kuma a ibada wannan ruwa ba mai tsarki bane shi yasa yace fa yusta'malu fil adati yace wannan ruwan za a iya aikacin al'adu da shi min tabakin kaman dafuwa dafa abu da wannan ruwa wa ajinin kaman dama wani abu da wannan ruwa kaman ka dama kunu ko ka dama fura da wannan ruwa wa shurbin haka nan da sha ko ka sha wannan ruwan wa nahwi dalika da makamancin wannan yace wa la yusta'malu fil ibadat yace amma wannan ruwan ba za yi aikace aikacin ibadu da shi ba misali ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi sarki da shi ba ba za ka yi wankan janaba da shi ba ba za ka yi wanke wani najasa da ya fada wa tufanka ko jikinka da wannan ruwa din ba yace la fi wudu'in ba za ka yi amfani da wannan ruwan wajen alwala ba wala fi ghairihi hakanan ba za ka yi amfani da wannan ruwan a wani alwala ba kaman wankan janaba ko kuma tsarkaka najasa ko kuma tsarki da makamacin wannan wa in kana mimma la yumkinu lihtiraz minhu yace idan ruwan ya kasance daga cikin abinda ba za a iya raba shi da ruwan ba ba za a iya kiyaye ihtirazi kiyaye wannan ruwan da shi ba saboda shi da ruwan sun hade sun zamanto abu guda kalma'il mutaghayyir bisabakha ko sabakha yace kaman ruwan da ya canju da gishiri as-sabakha ko as-sabakha gishiri ne gishirin da yake kwance a mazaunin shi shi ake kira sabakha wanda aka dauko shi ya zama to mil kaman gune dama wajen gishiri ne a kwance kaman yanda yake kasa ko yashi a kwance to ruwa sai ya sauka ko na rijiya a wannan kuce din kaga ba za ka iya raba wannan ruwa din da wannan gishirin ba saboda makwancin shi ne awil hama hakanan tabo busasshen tabo ko kuma kace kanwa to idan ruwa ya kwanta a kan shi wannan wurin haka yake to nan ma ba za ka iya ware ruwan da wannan kanwan ba ko busasshen tafo au nahwi zalika ko makamancin wannan yace daga cikin abubuwan da suke canja dandano ko kuma launin ruwan au aljari ko kuma ruwan da yake gudana ala ma'adin zirnikhin a ma'adin haka ce ma'adin wurin da abu ake samu shi shine ma'adin makwanci na zirnikh zirnikh mai kamusu da kuma ibn manzur a lisanul arab suna cewa kalima ce ba ta larabci ba ajami ce mai lisanul arab ibn manzur yake cewa ana cewa zirnikh da kha'un ana cewa zirniqa da kuma qafun yace wa huma dakhilani yace shigar da su ake cikin larabci asalin su ba larabci bane au kibritin ko kuma kibritin haka ce zirniq wani nau'i ne na dutse wanda yake canja launin ruwa shi yasa miqamus muhit yake cewa ana samun janshi ana samun farin shi ana samun kuma bakin shi kuma ana samun yellow din shi shi zirniq din kibrit kuma mai alqamus almuhit alfayrazabadi yake cewa yace dutse ne alhijaratul muqidu biha an-nar yace dutse ne wanda ake kunna wuta da shi yasa in kace kibrit ma'adin ne wanda da shi ne ake yin ashana shi yasa a darabci ake kiran ashana da suna kibrit waɗannan abubuwa guda biyu duka duwatsu ne waɗanda sukan canja launi ko ɗanɗano ko ƙanshin ruwa to saboda haka idan ruwan yana kwance ne yana kwance ko yana gudana a ma'adini na zirnikh ko kuma kibrit kamar yadda muka fassara su au nahwi dalika yace ko makamacin wannan yace fa hadha kulluhu yace wannan dukkansa tahurun yace mai tsarkakawa ne ma'ana zaka yi harkokin ibada da wannan ruwa saboda mazaunin shi ne matabbacin shi ne ruwa to kenan anan za ka fahimci cewa canjin launin ruwa da ɗanɗanon shi da rihun shi da muka bayyana ɗin nan, idan wani abu aka ɗauko aka saka wa ruwan ya canja mishi launi da ɗanɗano da rihu, anan ne ya ɓata ruwan, ba zai yiwu a yi tsarkin ibada da wannan ruwa ba. Amma abin da ya canja launin ruwa ko ɗanɗanon shi ko kuma rihun shi ɗin mazaunin abin ne, ba za a iya raba ruwan da wannan abin ba, to wannan ruwa ya zama sarkakake. To ta nan ne za ka fahimci abubuwa da dama. Za ka iya zuwa wasu garuruwa, za ka ga cewa ba su da wani ruwa sai ja kawai, saboda asalin ruwan da ake samu shi ja ne a wajensu. Haka nan wasu wurare za ka je ka ga kamar yan area su Chechnya, da za ka gishiri ne normal, ba za ka raba ruwansu da ɗanɗanon gishiri ba. Haka nan a wuraren su Kashmir su Indiya, akwai wuraren da za ka je su kasan gun gaba ki dai launi ne, ba za ka iya raba ruwan da launin ba. A ire-iren waɗannan wurare ko duk inda ruwan irinsa ne, ba wai launin ne wani abu ya canja shi ko ɗanɗanon ko rihun shi, to a wannan lokaci wannan ruwan tsarkakake ne. Za ka iya yin tsarki, alwala, wankan janaba, tsarkaka tufa da wannan ruwa din. Shi yasa yace yasifu minhu alwudu, yace ya inganta ayi alwala da shi, ba wai alwala kadai ba ma, duk wani abin da ake amfani da shi, ake amfani da ruwa wajen ibada, za ka iya amfani da wannan ruwa din. Wallahu a'lam, Allah subhanahu ta'ala shi ne masani. To za mu dakata a wannan fasali insha Allah subhanahu wa ta'ala, sai kuma halka ta biyu wanda za mu gabatar a karance-karancenmu na wannan littafi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين